Saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da Radio Amfani Saroniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen Hausa .com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fagi
tare da ni Amina Bahari Auna.
To jama'a, kamar da yadda kuka sani, a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 20 ga watan Yuli na shekarar 2022 za mu magana ne akan rawar da mata ke takawa wajen wanzar da zaman lafiya a wannan lokaci na zaɓe, musamman ma daga cikin gida.
Yake Zara umuna tafi da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da bakwar da ta bada muhimman shawarwari wajen ganin mata sun bada gudunmawa wajen tabbatar da an yi zaɓe mai zuwa cikin lumana. Sannan zamu ziyarci filinmu na Kwalama.
Sannan zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, zamu fara shirin ne da lekawa jihar Filato wajen wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji da bakwar da ta gayyato mana da za ta gabatar da kanta.
Sunana Hajiya Binta Musa Kabir, ni ce chairperson IMC Jos North Plateau State, sannan kuma ni advisor ne Community for Action.
To Hajiya, na san da yake kina ayyuka ma musamman na zaman lafiya. Ana batun kakan zabe, sai kiga akwai ƴaƴa waɗanda wani lokaci su aikin su kenan, idan sun samu wannan dama su hargitsa wuri, su hargitsa abubuwa. Kina ganin kaman ta ina ne iyaye za su fara fargar da ƴaƴan su, ko kuma a ce an fara ba su tarbiyya wanda ƴaƴan nan za su girma su zama mutane masu riƙon amana, riƙe kansu, amfani dai ma gaba ɗaya a cikin al'umma.
Mun san cewa dai kowane ɗadi daga cikin gida ya fito gidan da aka haife shi, inda baban shi da maman shi suke. To kuma a da dai lokacin da muke yara, za ki gani mun tafi makaranta mun dawo, makoci kadai ba zai bari ka yi laifi ba, ko kuwa idan kai laifi ya maka duka, ko kuwa ya ja maka kunne, iyaye kuma sai dai su yi godiya. To yanzu abubuwa sun canza saboda yanayi na cuɗanya da kuma yanda dai rayuwa ta zama da zamani. To sai ya zama a takaice wannan muhallin da muke cewa community society, ko kuwa community ita take taimaka, ita ce muhalli na biyu a taimakawa tarbiyya, sai zama an defacing ɗinta, babu ita, sai zama daga gida sai makaranta. To kinga gap din yayi fadi. To saboda haka, tunda iyaye sun gane su ne first custodian na yara, sai sun haifa, sannan yaya su ga society, kuma daga nan su je makaranta. So advice ina anan shine, I will say it again and again, iyaye su yi tsayin daka. Yaya dai Allah bai an ya ba mu aihuwa, to mu rike su ko mu haifi yaya wanda zamu iya tarbiyyar su. Saboda me ana cewa da rututu gara guda ɗaya kwakwara? Idan muka haifi ƴaƴan nan kwaya ɗaya ne, biyu ne, uku ne, in muka gani cewa ga yanda Allah ya kaddara mu, ga yanda muke, za mu iya dakatarwa a haka, saboda mu ba mu waɗannan ƴaƴan haƙoƙinsu, a ba su abinci.
Amma wani zai kawo miki kauli da ba'adi da bayanan cewa ai bai kamata a ce ma a ƙayyade ƴaƴan da za a haifa ba, saboda haka ko yaya ne za ka haifi ƴaƴa dai wanda Allah ya baka?
A'a, shi da kanshi rayuwa da zamani, ba zamani ne ya zo tattaddi addini ba. A cikin addini akwai zamananci kuma akwai ci gaba. Kuma shi addini yayi magana kaman yanda dai zan yi magana akan addini, kaman musulunci addini ne wanda yayi magana akan abin da bai zo ba ma. To saboda haka shi haihuwa ana son ka haifi ƴaƴa iya waɗanda ka san zaka iya fidda hakkin su, iya waɗanda zaka iya kula da su, iya waɗanda zaka iya tarbiyyar su. Idan karfin ka iya zai iya kula da ƴaƴa biyu uku, ka haifi biyu ukun nan ba wai don ka daina haihuwa kwata-kwata ba, a'a zaka ba kanka wani dama in Allah ya yarda nan gaba sai ka ƙara. Amma ka zauna kana zuba ƴaƴa 10-11 wannan ba wanda yake zuwa makaranta, babu wanda yake idan sutura na kirki a cikin shi, babu wanda kake da lokacin da zaka mishi tarbiya. Dan ma yana neman ya san iyayen su yi mishi magana su dora shi, bai samu ba. To kin gani irin wannan ina amfanin wannan yawa. To saboda haka shi kayyade iyali ma a cikin wannan magana da nake yi gaskiya yana da ginshiki ne mai karfi. Na farko kenan, na biyu sai ka samu iya wanda zaka iya sannan ka iya basu dukan bukatu. Na biyu daga cikin su shine iyaye Allah yayi kowa fingers din mu ya tsumu ba dai bane. Iya wani zai iya cin gwaza da mai shine lunch din shi, wani zai ci costume tare da jollof rice da kaza. Amma menene, kowani da yana zama yana wanzuwa da iya abin da iyaye suka bashi. Kuma tarbiya, in ka dora da akan tarbiya kar yayi kwadayi, kar yayi yawo, kar wani, to iya abin da ka bashi shi ya sani. Kuma yaron zai zama a zuciyar shi akwai wannan wanzuwan, matukan ba yunwa da zai so iyaye shi, matukan yaro baya yawo da tsumma zai so iyayen shi, matukan na bayi da lafiya an dauke shi an kai shi public care center ko ku an kai shi Plateau Hospital ko Jude ko wani private clinic, yaga iyayen na dawainar da shi har sai da ya samu lafiya. An kawo mishi dan lemu, dan ayaba ko bage ne, to yaron nan idan ya ci ya san iyayen sun damu da shi. To a hakan ka dauki dan ka kai shi makaranta. In ya kai teen shekara 11, 12, 13 nemi dan sana'a. In ya dada makaranta ya shiga yana yi kana leka wuri.
Wato yana da muhimmanci kenan a fara koya masa sana'a tun yana karami.
Yana da amfani saboda me, in kin duba yanda kasan ya zama. Shin idan yaro bai taso da sana'a ba sai ya kai 18-19 zai zama apprentice? Ba zai yiwu ba. Idan kina son yaro ya iya computer, kai shi tun yana da 10 years. Yana yi, ya ana koya mishi moving mouse, ana nuna mishi coral draw, ana nuna mishi yana by the time dey kai 10. Already ma instructor ya fara sashi aiki. Kin gani ya wuce, ba zai zo ya tadda kananan yara shi babba shi apprentice ba. Aikin carpenter in kika kai yaro at 10-11 ana sashi ya dauko ply guduma, ya dauko kusa, ya je siyo wannan siyo wannan, kafin yaron ne ya kai 10 an fara tura shi je aiki a wani wuri. Kuma daga nan za a kira shi a gida a bashi, zai samu personal income din shi. Kuma it yana sa yaro ya zama responsible. Don me
ya rike kansa
ga zuwa makaranta, ga soyayya na iyaye, ga sana'a iyayen ne suka sa shi. To shi ya riga ya sani kawai a rayuwa iyayen sun riga sun equipment din shi, sun tattara mishi guziri na rayuwa wanda yana tasowa, yana zuwa makaranta, yana dan sana tailoring ne, leather works ne, because wannan policy da aka shigar da shi education din has come to stay. Kuma population din mu is erupting. Tunda population na girma, how many tunda kika taso for a decade yanzu bayan Obasanjo da ya bude EFCC a Nigeria, akwai wani firm, akwai agency, akwai sabon factory in banda su Dangote da suke majin nasu, kin ji akwai wani ko akwai wani research institute da aka establishing by the state of federal government? Babu. To it means kenan opportunities na white collar job a Naro. To if they are Naro, ba su da fadi. So now yanzu kika dauki newspaper kika advertisement na job vacancy. To saboda haka yaron za su taso da wani irin kaimi da tsayuwa na kansu, da wani irin kishi na dogaro da kai. To in suka taso memmakon su lalace, duk dan da ya san yana harin zai zama wani nan gaba, to wallahi lalacewa baya bin hanya, because he has no business da wannan hanya. To dan da ya zama ya losing hope, kuma ba a sa shi a wani irin tafarki turba na kula da shi, na a miƙar da shi, a nuna mishi hanyar da zai bi ba, dole zai taso kaman wani jirgi da ya bata akan ruwa. Dukan mu nan da ni da ke, in ba dan iyayenmu mu muna mata sun ce mana the right inki da dan namiji daidai ne ba da ke da ni,
To ajiya dama ma batun gaskiya ne batun da ake yi kenan sai kiga iyaye musamman su ce a ƴaƴan su mata ba za su yi karatu ba sai maza ko da mai me hujjar ma da suke badawa ne tunda ni ina da ƴan uwa waɗanda zaki ga mutun ne malamin makaranta ne amma ƴaƴan shi ƴan mata guda shida ba wanda ya sa a makaranta me wani hujja wai ake badawa ne
to kin san akwai wani jahilci ni musulma ce kuma yawancin wannan abin da kika kuka zan yi magana akan region inda na fi fahimta ni yar arewa ce to wannan na kasun an fi samun shi a arewa ma kuma an fara samun gyara sosai saboda mai duk uban da yi ilimi ya auri mata mai ilimi babu ma wani magana akan cewa wani dan shi zai yi makaranta wani ba zai ba to ga waɗanda ba su samu wannan wayewan ba sai suna ganin kaman ɗa namiji idan ka bashi ilimi zaka iya dogaro da shi zai iya taimakawa ba su san cewa daman diddai bane kuma taimakon diddai ne abinda taimakon da ƴa mace za ta iya wa al'umma da uba da iyaye da kananta idan aka ba wa ɗa namiji aka ba wa ƴa mace za su iya to saboda
a ce na ƴa mace ma yafi na ɗa namiji ma
eh za a iya faɗa haka saboda wannan notion din na ana kokarin a tsabbaka a daga al'amura na mata amma ke ma kin sani cewa akwai abubuwan da namiji zai iya yi mace ba za ta iya yi ba yanzu kaman irin ayyuka laborious work na aikin ƙarfi su tonan manya-manya ditches ramuka dinnan aikin ƙarfi kin gani yanzu kin taba ganin mace a refinery a drilling aikin maza ne yanzu zaki gani ana ta construction saboda ga damuna ana ta bude drainages ba za ki ga mace da diga ba to saboda haka mace tana da martaba a iya aikin da za ta yi akwai gata a ciki addini ya bata wannan gatan matsayinta a mace matsayinta a gidan miji a cikin family ma ya bata wannan gatan dama ita mace wata irin abu ne kamar madubi wanda sai ka bari ta kalli kanta to za ta zo ta yi wannan abun wanda ba sai ta yi gumi mummuna ba kuma za a ci riban sa yanzu kin gani aka zo maganan academics to babu limit
wato wajen ilimi ke
ilimi babu limit a wurin mace amma a yanayin wayin su sassa na rayuwa kaman dako din lalacewa ba sai ka ga mace tana da ko ba saboda kashin ta ba irin na namiji bane saboda haka wannan notion din stand to be corrected what a man can do a woman can do even better yana da limit amma ni na dauki wannan kin kai ya mace makarantar boko koko a bata ilimi a matsayin jahilci jahilci ne ba addini bane musamman ma addinin musulunci saboda me idan muka ce ma zamu kawo su a addinin musulunci kar ku ce na mai da forum din wurin wa'azi to yawa akwai inda annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisai yace al-ilmun faridatun ala kulli muslim wal muslimat yace ilimi is mandatory dole ne kuma dole ne mandatory ne akan mace da namiji kaga bai wari ba sannan yace kuma ki duba duk wanda zai ilimi sai ya wahala sai ya tafi da nisa yace talabul ilmin walau fi sin ka tafi neman ilimi ko da can har China zaka tafi again a wani hadith again ya saki cewa la faqara illa ba'dal ilm babu talauci kaman talauci na rashin ilimi to shin ya zai a dauki wannan jahilcin a dora addini ta ina kuma na tabbata addinin kristancin da kan suna encouraging cewa a bawa mata equal right a ilimi saboda me ya zama al'umman ta zama mai karfi ta zama mai murya ta zama tana da representation a gida idan uwa na da ilimi zaki ga yanayin ƴaƴanta daban yake ƴaƴan da uwa su take da ilimi zaki ga tarbiyyar su daban yake sannan kuma ƴaƴan da suke da uwa mai ilimi zaki ga temptation da irin fadawa cikin tsautsayi na rayuwa zaki ga ta su daban yake musamman ma an ta bude kawance tsakaninta da ƴaƴan nasu ka mata ƙara ta ba su shawara to saboda haka wannan notion din kuma shi wannan dangin nakin koko wani dan uwa da yake da wannan halin gaskiya idan lokaci bai kure ba ya ceto ƴaƴa matan nan ya ba su daman su ilimi idan ko ya kure to ya cuce su
Yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma sai filin kalamarmu wajen wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim a Kaduna.
Assalamu alaikum zuwa cikin zauranmu na yau da gobe bangaren mu na girke-girke. Ayyuka muna tare da Hajiya Halima Muhammad Muhammad wacce za ta gabatar mana da girke-girke wannan karan irin na gargajiya. Hajiya, yau kuma me za mu girka?
Sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da. Yau za mu gabatar da farar miya. Wannan miya ce ta mu ta ƙasa Najeriya, amma ta gefen kudancin Najeriya.
To, ja mu je zuwa me da me ake bukata idan za a yi wannan farar miya?
Eh, to idan za a yi wannan farar miya, uwar gida tana bukatan kayan ciki. Kayan cikin kuma idan uwar gida ta tashi saya ba wai duka kayan ciki bane. Shi kawai miya ne wanda ake bukatan abu farare. Kin fahimta kaman tumbi da hanji
to
akwai mai sai banda sefa wata tana nan ita kaman hanji amma tana da yaukin nan sosai abodi inji yarba suke kiranta sai ayi nemi su yin kashi uku kenan su zaka saya idan ka je siyan kayan cikin ka saboda shi kin ga tumbi idan aka sa mata ruwan zafi za a bare ta
haka
kuma sannan idan ka je ma siya kai kokari akwai mai haske
akwai mai haske
eh akwai tumbi mai haske akwai mai duto ka kauracewa mai duhun naka ka dauki mai haske
shin an ga ma ta farko an ce miyan nan farace
eh farace to ana bukatan komai fari to kin ga anan kika sai kayan cikin ki to mai saurari tana iya bukatan kaza
to inda hali
inda hali idan babu hali kuma shi ma kifi danye akwai mai haske kin fahimce ne in ka je gurin masu sai da kifi akwai mai haske to ko ta hada da kifi ko ta yi da kaza ko ta yi da kayan ciki to wata zaki ga duk ta hadi
to tana
da shi ta yi banda da kifi amma za ta iya sa kayan ciki da kaza yawa sai kuma uwar gida tana bukatan stockfish
shin kifin na farin
na farin uwar gida na bukatan crawfish uwar gida na bukatan barkono amma ba ja ba tana bukatan akwai barkono ko na ganan nan dan mai dan duhu duhu na cikin ya shiga girki ya hada shi da shi naman da ake dafa ko kayan ciki ko kaza yana bacewa ba a ganin shi da ja ko kuma akwai shi ainihin attarugu yalo attarugu mai ruwan dorawa uwar gida tana bukatan albasa tana bukatan tafarnuwa tana bukatan citta tana bukatan sinadarin dandano tana bukatan gishiri tana kuma bukatan masoro to idan uwar gida ta samu wa'annan sai kuma abinda za ta sa zabo da yayi mata kaurin miya shine doya yankan doya kaman 5 zuwa 6 ya danganci yawan miyan mutanen da za su ci wannan yawa to a farko uwar gida ta nemi tukunyanta ta dora a wuta sai ta kawo albasanta ta zuba idan ya dan fara dan nuna ba sai ta ma sa mishi wani mai ba sai uwar gida in ya fara ya dan fara kanshi dai sai uwar gida ta dauki kayan cikin ta wankakke sai ta zuba sai ta kawo gishirinta ta dan barbada sai ta dauko shi ainihin citta ta daka ta saka sai kuma tafarnuwa ta saka sai ta hautsina shi sai ta ɗebi su sinadarin ɗanɗano sai ta barbada uwar gida idan ta hautsina tana iya dan rufe shi saboda ya samu ya dan shiga cikin
nan wato ya salala naman ya dan fara
tilara kama yawwa duk wannan bukata ne da ake kawai na ainihin sinadarin dandano da gishiri ya dan shiga cikin nama maimakon idan ka antaya masa ruwa ka fara dafa shi gaba ɗaya sai ka ji kaman gishirin da sinadarin yana kan ruwan ne shi kuma nama sai ki ji shi salam
haka
to idan uwar gida ta haka a kowane lokaci zaki ga ta samu biyan bukata to uwar gida na iya daukan kanwa ko dan toka sai ta dan barbada alamun saboda rage karni ya dan nuna kaman minti 5 zuwa 7 sai ta ɗebi ruwanta daidai miyan da za ta yi sai ta zuba don uwar gida ta zuba a wannan lokacin uwar gida tana iya daukan shi ainihin gana pepenta ta zuba ko kuma shi barkono mai ruwan gorawa to uwar gida tana iya daukan busasshen kifinta da ta bare ta cire tsoka za ta bare bawo ta cire nama kusan shi ma haske gare shi kuma yana da dan
wato dai duka yana da bawo kuma ana cin bawo amma a wannan karan a cire har bawon
ya zama tsoka kawai take sai uwar gida sai ta zuba sai uwar gida ta dauko shi ainihin wancan busasshen kifi da ake yankawa da zarto
wato stockfish
shi ma sai ta zuba shi a ruwan zafi uwar gida ta wanke shi dan zaki wani lokaci yana zuwa da dan kwaru kwari sai ta zubar ta saka masa gishiri ta sake zuba ruwa ta sake wankewa idan uwar gida ta tabbata ya tsaftata sai ta diba sai ta zuba a cikin wannan tukunya nata sai uwar gida ta rufe da murfi amma za ta bar shi ya nuna zuwa wani lokaci kamar minti 30 haka saboda naman ta yi laushi sai uwar gida ta dawo ta sake bude tukunyanta sai ta dandana ta ji menene bai ji ba kamar sinadarin dandano da kuma dan gishiri akwai bukatan kari sai uwar gida ta kara a wannan miya ba ma bukatan mai ba ma bukata mai wanda ke jikin kayan cikin da wanda yake jikin kifin ya wadata to sai uwar gida ta dauki doyanta
to amma je ban ji an yi magana su tumaturi tattasai attarugu an nika an marka da an zuba ba
eh saboda shi mun kira shi farar miya
to ji ba sa bukatan wa'annan
ba sa bukatan wa'annan to da zaran uwar gida ta zuba kin ga ya karkata ya zama wani abu kenan
tunda miyan je jirkita kenan dan samu wani kala
to shi ainihin shi wannan attarugu mai ruwan dorawa ya ishe shi biyan bukata sannan ga albasa to sai uwar gida ta dauko doya
wannan
doya da ta fere ta yanka sai ta zuba a cikin ruwan nama sai ta dauko crayfish dinta da kake da ta ajiye gefe sai ta zuba idan doyar ta nuna sai uwar gida ta mutso da turmin ta kusa sai ta tsince doyan da cokali mai yatsu sai ta zuba a cikin turmin ta a take da wuri-wuri sai uwar gida ta dake shi
kamar
za ta yi safara ta ma yi safara ta dake shi ya yi laushi lubas sannan uwar gida ta cire shi daga shi sai ta gugutsara kamar loma-loma sai ta jajjefa a cikin wannan miya ta maida shi inda ya fito sai ta jajjefa shi sai ta rufe a hankali sai ta rage wutan zai narke wannan doyan da uwar gida ta saka zai narke shi zai kaurara miya zai narke a hankali tana budewa za ta nema ta rasa amma fa uwar gida kar ta cika mai wuta ta rage wutan ta eh sai ta tafi ta rika
yin hayya wargaje
zai wargaje to idan ya wargaje sai uwar gida ta zo ta motsa tukunyanta ta dan daga ruwan miyan za ta ga ya danyi kauri ko kacce da mu inda kitiburbur ba a hankali in ya sha iska kuma zai haɗe jikin shi
wato kuma yana dai fatan doya ko da bai kauri da farko ba in dai dan sha iska ya rage zafi zai rinka
to haka shi yake to wannan shine white soup
shine dai farar miya
shine farar miya
wanda zaka ga ana ci ana su da hannu
eh to idan uwar gida tana so kin ga tunda mu komai muna so mu yi shi da gayi tana iya yanka dan ganyen parsley shi ma ko na albasa ne lawan shi ta dan
dan watsa ne a ce dai ba ne kawai
bayan ta zuba a kwana
eh ba zalla haka kawai
zai yi wani kuma zai ga kaman fakau haka ta ba shi to sai ta dan farbada shi dan koran ganye
kan
kanana kuma kullun na ta koyi ta yi hakurin yanka dan bici-bicin nan ko kuma idan ba ta sa a dauka ganye mai girman ko da na ana ta dan ajiye a gefe babu matsala kalliya ne
to shi hajiya shi wannan miyan da ne ake cin sa
eh to shi wannan miya uwar gida ta iya cin shi da tuwon samovita ko kuma sakwara ko kuma garin teba ko kuma agbo
dama kin ce miyan na kudinanci
ne kare ko kuma na agbo to amma tunda mu Hausawa ne za ta ce tuwon shinkafa fa shi ma duk za ta iya ci da shi
kuma akwai dama a iya sa da dawa misali
eh za a iya za ta iya sa da dawa to amma wani lokaci ina ba da shawara idan ka je siyan kayan idan zaka yi kirkin kudanci to ka samu dan kudanci
wato da dawo ma ai irin nasu
irin nasu shi inyamur yana da nashi
to
yana da daddawan shi shi zan shi ganshi an dauki kaman takaddan siminti a cikin shi suke saka dan kankani haka zaki ga sun dan saka shi a jikin takaddan siminti za su dauko dan ganyi haka sai su kulla takaddan to idan ka je gare su ka ci su baka daddawan su
to in za dai kai girki irin na kudu to ka nemi komai na kudu
komai na kudu
yawa an
hare wannan shi ma kai na hare haka idan za ka yi na naba adami shi ma komai ka nemi naba adami
da an sace wani abu da kake gaba da yemi ya ta ciki ce
dan idan kika je gida bayarbe ya miki abincin gargajiyan shi kika ci a matsayin ki na keta ba sai kin tambaye shi ba ni kai da kin ka kalli abubuwan kin san me ya saka sai ki je kasuwa sai ki to da zaran kin bar abu guda zaki zo shiga dan dan nan bai baki irin wannan nashin ba
Badalla yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555
Fari da baki ayyare riban bandangani daga walina nuna kware mun tige Fari
da baki ayyare riban bandangani daga walina nuna kware mun tige Fari da baki ayyare riban bandangani daga walina nuna kware mun tige
Ku amma Madalla ga kiran farko nan daga jihar Sokoto.
Eh, assalamu alaikum.
Alaikum assalam, barka da warhaka.
Barka ka dai malama. To kuna tare da Dello Garba Jinawo mai gulawu kala kala daga nan Jinawo Sokoto.
To malam Garba muna jin ka.
Eh, to duk da yake dai gaskiya na guda amma ina ji ana magana abin da ya shafi kamar abinci ana fatiyan ko doya da sauransu dai abin da ya bani saurari maudu'in da
wato maudu'in da muka tattauna akai an yi magana ne akan yanda mata za su dinga maida hankali
ga girke-girke
ku yi mana afuwan
hello
Okay, ku yi mana afuwan an dan samu matsala amma mun warware. Mun tattauna ne akan irin tasirin da mata suke yi wajen ganin cewa an tabbatar da kwanciyar hankali a lokaci irin haka kaman wato lokacin siyasa.
Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Kuna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
Malam Ibrahim muna jin ka.
To abinda nake so in faɗa game da ainihin iyayenmu su mata abin da ya kamata su rika waye muna da kai da sauran kannanmu da yannanmu ainihin ita wannan siyasa mai zuwa ce ta wuce wanda ya ci zaben nan idan suka kuskura suka ra'ayin shi akai su zai sata wata ustaza wata husuma to iya su kawai za ta amfana su kuma kawai sai su halaka kansu da dukiyoyinsu da kuma lafiyarsu abinda nake ba su shawara su iyayenmu dan Allah su rika jama ƴaƴanmu ani hukun ne da mu kanmu kuma da yannanmu abin da nake kira ga iyayenmu mata kenan
to mun gode malam Ibrahim Tuma saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aikina da ta tayani gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya bada umarni da kuma injiniyan mu na yau Mr. Patrick da ya daidaita mana sauti ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya
lalle kwa bakiya manta ayya kyautiya dai dimban alkai kin karbe